ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك مدفع وانا مسلاتي من البركة مسلاتي الإمام البخاري لكينا ريجي الزاكي وانا يمتشي نلاربا يو أشرون دقايا كوتر ربيع الثاني هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو ليلة لليه إلى أربعين دقايا wanda kuma yake daidai da 18 ga watan 12 shekarar miladiya ta 2019. A wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabilus Sayyib wa Rafi'ul Kalim At-Tayyib wallafar mashhurin malamin nan Sheikh Al-Imam Abu Abdullah Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala. A wannan shine darasin mu na 138 shin wanda littafi inda zamu tashi fasli na 40 koi hadisin da ya gabata wasu na cewa mu sharhin sa ba hadisin mai rauni ne kamar yadda muka fada saboda ka fitar da kanmu wajen sharhin hadisin da yake da rauni na jin ai mun yi fassara mun darin fassara an fahimci ma'anar sa shikenan al-faslu al-40 fasli na 40 fi dhikr at-ta'am wa ash-sharab abinda mutum ya kamata ya ambata wajen cin abincinsa da abin shansa. Qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ku wadanda suka yi imani ku ci daga dadadan abinda muka azurta ku kuma ku gode wa Allah in kun kasance shi kadai kuke bautawa. وقال عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. كربونا عمر بن أبو سلمة رضي الله عنه يأتي من زغ الله صلى الله عليه وسلم يأتي لني يا كيدانا ويا كيدانا سم الله كأمبك الله وكل بيمينك كتدهنك ندامة وكل مما يليك كما كتشي غبانك. متفق عليه بخاري ده مسلم سكرويتوش. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة ألا قال متر راتشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زان الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله في أوله إذا ديونك زي تأبينشي توي أمتسونا ألا أفرقنسا فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله إذن يا من تا يا أم بتسونا الله إذن يا من تا يا أم بتسونا الله أفرقنسا فليقل تسيتي بسم الله أوله وآخره ترسونا الله فرقنسا لكرشنسا. قال الترمذي حديث حسن صحيح. الترمذي وانا حديثيني ميكيو انغنتشي وانا بابن كمين دموكا غني daga farkon sa zuwa karshen sa yana magana akan adabul akli washurb ladubbanci da sha. Kamar yadda aka sani rayuwar musulmi gaba ɗayan ta kewaye take da ka'idoji da dokoki na addinin musulunci. Ko mai mutum zai yi akwai wasu al'amura da ake sani kiyaye domin ya samu albarkar abin nan da yake a ci da sha. Wani abu ne na larura da dan adam ba zai rayu ba sai da ci da sha. Saka koyon lokaci yana buƙatar a samu da zai ci, yana da abin da zai yana buƙatar abin da zai sha. Kuma ci da sha manyan ni'imomi ne daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya azurta dan adam ko ya azurta halittunsa gaba ɗaya da shi. Waɗanda yake da kyau a kowane lokaci mutum ya riƙa tuna waɗannan ni'imomi yana yi wa Allah subhanahu wataala godiya a kansu. To daga cikin hanyoyin godiya ga Allah subhanahu wata'ala me ya faru ne? Eh? Sabawa yake? yana daga cikin manyan ni'imomi na Allah subhanahu wata'ala da yawa halittun sa ci da sha dole ne wannan ci da sha suna buƙatar godiya ga Allah subhanahu wata'ala ko yaushe kuma godiya ga Allah subhanahu wata'ala cikin wannan abin da Allah ya yi wa dan adam shi zai sa ubangiji ya sanya albarka cikin abincin sa da abin shan sa kuma ya zan ya samu lafiya cikin abin da yake ci ya sha mallan ya bude wannan babi da ayar Allah subhanahu wata'ala da yace ya ayyuhal ladzina amalu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah kuntum iyyahu ta'budun da wannan ayar ta kunshi abubuwa guda biyu zuwa uku na farko Allah subhanahu wata'ala ya kira mu'minai ya umarce su da su ci tayyibati ma razaqnakum ma'ana mafi wato dada dan abinda muka azarta su abinda ake nufi da at-tayyibat sune abinda Allah ya halatta wa musulmi sune tayyibat duk abinda Allah bai halatta maka ba to nan bai zama tayyib ba zai iya zama ba tayyib bane saboda karan kansa ba tayyib din kuma ta same shi ba ta hanya ce mai kyau ba kuma shi karan kansa abune mai kyau same shi ba mai kyau bace to ya fita daga at-tayyib kalma at-tayyib tana nufin abin halal wanda kowane rayu kowane mutum wanda yake da wato kyakkyawar zuciya wanda zuciyarsa bata lalace ba zai fahimci cewa wannan abu ne mai kyau saboda abin yana iya zama a karan kansa shi ba tayyib bane kamar mushe kamar nama alhanzir nama alade wannan shi a karan kansa bi nafsihi ghairu tayyib ko kuma bi ghairihi ko bi kasbihi ta hanyar samun sa kamar dukiyar da mutum ya same ta ta hanyar haram abinda duk ya ci daga wannan dukiya ta haram ba tayyib bane ko da abinda zai ci naman yan shila ne da kaji da zabi a wurin Allah ba tayyib bane domin karshe makomar mai wannan lamari karshe shine wutar jahannama ce kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi dukkan wata tsokan namar da ta tsoro ta hanyar haram wuta ce ta fi cancanta da ita to kaga ashe wannan abu bai zama tayyib ba saboda haka farkon abin da mutum ya kamata ya yi la'akari da shi cikin abincin sa da shan sa ya tabbata cewa ta hanyar halal yake samun su ba ta hanyar haramun ba su zanto halal ne ta hanyar samun su kuma su a karan kansu abinda zai ci din ya zama an halatta masa ci ya ci wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta hadisin Abu Huraira hadisi mashhuri dai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalin qala ya ayyuhar rusul wa ya ayyuhal ladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun wa qala ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna mustalim ubangiji subhanahu wata'ala yace ya ku waɗanda suka yi imani ku ci daga dadadan abubuwan da muka azarta ku da shi kuma ku yi wa Allah godiya in kuntum iyyahu ta'budun in shi kadai kuke bautawa sannan ya umarci mursalai wato manzanni su ba yace ya ku ya ayyuhar rusul ya ku manzanni kulu min at-tayyibati wa'malu salihan ku ci daga dadadan abubuwa na halal kuma ku yi aiki na kwarai to haka umarnin da Allah subhanahu wataala yayi wa manzanni sune yayi wa mu'minai cewa su ci abin da yake na halal to haka farkon abin da mutum zai yi la'akari da shi game da cin sa da shan sa da zan abubuwa ne na halal za mu yi kokarin kafin mu karanta hadisan da suke ciki wannan babin kamar da zaku ga ya kawo hadisai masu yawa wanda suke tattare da abin nan ladubban wanda zai ci ko ya sha yana da kyau mu dunkule abubuwan da suka kunsa kafin mu bi hadisan daki-daki mai sharhin su da farko kamar yadda kuka gani hadisin farko da ya fara kawo hadisin Umar ibn Abi Salama wanda a ciki annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarce shi da ya ci da hannunsa na dama ya yi bismillah kuma ya ci da hannunsa na dama saboda haka yana daga cikin sunna ga wurin musulmi ya aka kawo masa abincinsa ko kuma abin shansa idan zai ci ko ya sha to ya fara da bismillah ya fara cewa bismillah ba dan komai ba domin Allah subhanahu wataala ya bashi kariya daga shaydanu ya tsare shi daga sharrin shaydanu sannan kuma ya sanya albarka a cikin abincinsa da abincin sa a wannan hadisi na Imam al-Bukhari da Muslim hadisin Umar ibn Abi Salama wanda agulani a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai da ka sani da yake ga Ummu Salama ummul mu'minin Ummu Salama wanda dan ta ne na mijinta da ya rasu kafin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya aure ta haka ya tashi gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya yi masa tarbiya to cikin tarbiyar da ya masa yake cewa an kawo abinci yana yaro karami yana yaro karami Umar ibn Abi Salama kamar yadda zamu bayani yana daga cikin waɗanda aka haifa kafin hijira da shekara biyu a bisa magana mafi inganci kamar yadda zamu bayani yake cewa kuntu gulaman fi hijri ko fi hajri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kana yadi tatishu fi sahfa ce ina yaro karami al-gulam shine yaro karami wanda bai kai haddin balaga ba ce yana ya ana kawo abinci sai ya sa hannu yana yawo da hannunsa cikin kwano fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce da ni ya gulam musammillah ya kai wannan yaro ambaci sunan Allah wa kul bi yaminik ka ci da hannunka na dama wa kul mimma yalik ka ci gabanka to shine Umar ibn Abi Salama yake cewa fa ma zalat tilka ta'imati ba'du to tun daga ranar haka na riga cin abinci na tun daga ranar ya zanto in zan ci abinci sai na bismillah kuma da hannun dama nake ci kuma sannan gabana nake ci bana cin gaban wani yin bismillah gabanin mutum ya ci abincinsa ko ya kai fara cin abincinsa ko abin shansa yana da fawaid yana da amfanuka masu yawa daga cikin amfanunukan sa ubangiji subhanahu wataala zai sanya albarka a cikin wannan abin don abincin da aka ambaci sunan Allah lokacin cinsa to Allah subhanahu wataala zai albarci wannan abincin kamar yadda zo cikin sunan Abi Dawud da Ibn Majah da Ibn Fahshi Ibn Harb Ibn Shi an abihi Wahshi wanda binan an jaddihi shine Wahshi yake cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo sun koka gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya Rasulullah inna na'kulu wa la nashba mukan ci abinci amma mu ki koshi mu ci amma ko ba mu koshi haka suna son su sime ta matsala ce shine manzo sai ya ce da su fala'allakum taftari qalu na'am to la'alla kowa nashi yake ci cina ka in cinawa haka kuke yi suka ci kwarai haka ne kowa gidan yake ci abincin sa qala fajtabi'u ala ta'amikum sai to ku hadu ku rika ci ba rika ci wazkur ismallahi alayhi yubarak lakum fihi kuma ku ambaci sunan Allah za a sanya muku albarka a cikin sa wanda shine mahallin shahid ku ambaci sunan Allah idan kuka zo za ku ci to za a sanya albarka a cikin abincin ku haka ambatan Allah subhanahu wataala yayin cin abinci yana karawa abinci albarka wannan albarka kuma ita kuke bukata rashin ta hana ku koshi kuke ta ci ba ku koshi wannan hadisi ne hasan bi shawahidihi za mu zo mu bayani sai yana cikin wannan littafi yana daga cikin amfanin yin bismillah mutum zai kori shaydan wanda Allah subhanahu wataala ya bashi damar ya iya tarayya da mutane cikin abincinsu da abincinsu har da iyalansu idan ba su ambaci Allah ba wa sharikum fil amwali wal aulad al amwal sune abincinka da abincinka duk wani abu naka idan har baka kawo Allah a ciki ba to zai zanto shaydan abokin tarayya kai a cikin sa to maganin wannan shine ambaton sunan Allah lokacin da aka zo cin abinci wannan yana korar shaydan kuma ya hana shi damar yin tarayya da mutum a cikin wannan abinci ko abin sha hadisi ya zo cikin sahih muslim hadisin Hudzaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu yake cewa mun kasance idan muka zo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama aka kawo abinci to ba ma fara sa hannunmu cikin abincin nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara sa hannunsa da wannan sani ladabi da tarbiya da girmama babba musamman ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama saboda ka ba sa fara sa hannunsu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yace to wata rana an kawo abinci muna zaune a kafin maiki sallallahu alaihi wasallam ya kai hannunsa sai ga wata karamar yarinya ta taho da sauri kamar ana tunkudo ta kamar ana hankado ta tazo za ta jefa hannunta cikin abincin sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya rike hannunta da hannunsa can kuma sai ga wani bakauye shi ma yazo da sauri da gaggawa shi ba ya kai hannunsa zai fara cin abinci annabi ya rike hannunsa to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga sahabbai domin wani abu ne da ban mamaki haka abinci an aje cikin jama'a ba kuma kowa ya fara ci ba wannan yarinya karama ba matsala yarinya ce yar karama a jariya so haka tana yiwa yarinya karama ta yi wannan tunda ba ta mallaki hankalinta ba amma babba da hankalinsa a ganshi kamar ana hankado shi kawai yazo zai tsoma hannu cikin abinci ga ko mutane duk zaune gaban abinci ai kaga dole ya ba da mamaki to kafin sahabbai su tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam me ya faru sai manzo Allah ya gaya musu menene ya faru ce inna shaytana yastahillu at'ama alla yadhkura asma alla yadhkura asma Allah alayhi shaydan yana samun abinci ya ci abincin da duk ba ambaci sunan Allah ba lokacin da aka zo cin sa wa innahu jaa bi hadhihi aljariya liyastahilla biha fa akhadtu bi yadiha saboda kai tun kudo wannan yarinyar domin da zarar ta sa hannu to ta bude kofa shi ma sai dumbuza wannan yaso ya samu wannan damar yaso ya samu saka ya tunkado ta haka tazo za ta sa hannu annabi sai ya rike hannunta abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gani sauran mutane ba sa gani saboda shi ya san yana ga shedan din gashi ne yana aikin sa amma sahabbai duk ba san me aiki ba to da annabi ya rike hannunta shi ne tankado wannan bakauye saboda bakauye ba laifin sa bane shi ma tankado shi a fili saboda ga ko ma waye zai iya tankado shi saboda kai tankado wannan bakauye shi ma annabi ya rike hannunsa annabi yake cewa wallazi nafsi bi yadihi inna yadahu fi yadi ma yadiha na rantsi da wanda raina yake hannunsa hannun shedan da hannunta duk gaba ɗaya sai gashi a hannuna to annabi da yake kai damka tare da na shedan da abin nan gaba ɗaya rike kun san kuma koyi hadisi da yawa irin wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam har shaki shedan yayi saboda ka banda dai alkawarin da abin nan alfarmar da shedan ya nema gurin Allah kuma Allah ya masa na cewa a saurara masa har zuwa tashi alkiyama ai kaga da tintini manzo Allah ya gama da shi to amma ya nema alfarma Allah cikin hikimar sa ya san dalili yace yayi masa alfarma to da Allah ya shedan ya nema alfarma Allah ya masa kai da ba za ka iya neman alfarma gurin Allah Allah bai maka to wannan shi yasa annabi yake sakin shi ya tafi ya ci gaba da harkokinsa saboda yana daga cikin amfanin yin bismillah wato hana wa shaydan wannan damar ta ya sa hannu cikin abincinka zara ka tabbata kai da shaydan ne kuka ci ka sani ko baka sani ba haka nan hadisi ya tabbata cikin sahih muslim hadisi ne ma'ruf sananne wakila a baya can mun karanta shi cewa yayin da mutum ya zo shiga gidansa bai yi bismillah ba ya zo cin abincinsa bai yi bismillah ba shaidan yakan ce adraktumul mabita wal asha kun samu gurin kwana kun samu abincin dare wato idan mutum ya zo shiga gidansa bayan ya dawo daga kasuwa ko gurin aiki da zai shiga ya yi bismillah shaidan zai ce to wannan zai ce wa ƴan uwansa shaidanu da ya gayyato ku koma ba ku da gurin kwana a gidan nan haka abinci ce ba ku da abinci in mutum ya yi bismillah amma da zarar mutum ya shigo bai yi bismillah ba shigo tare aka kawo abinci bai yi bismillah ba shaidan ya ce wa sauran shaidanu to ku taho mun samu gurin kwanciya mun samu kuma abincin dare to kaga shi bismillah ita ce za ta kore shaidan daga samun wannan dama ta hana shi shiga gida ta hana shi kuma tarayya da mutum cikin abincinsa da abin shansa wannan duka yana cikin fawaid na ambaton sunan Allah subhanahu wataala kuma ko ba ko ba akwai halarto Allah subhanahu wataala a zuciya yayin da kazo zaka ci abinci ka ambaci sunan Allah wannan zai tuna maka wannan ni'imar da Allah ya baka kai masa godiya akan ta domin zaka tuna cewa da yawa wata kila suna nan wanda ba su samu wannan damar da kai ka samu ba don haka ambaci sunan sa wannan zai sa maka tunanin wato godiyar ni'imar da Allah subhanahu wataala ya maka da falalarsa kuma abinda mutum zai fada lokacin da yazo bismillah shine kawai bismillah iya nan babu karin arrahmanir rahim wannan bai zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba bismillahir rahmanir rahim ba babu karin arrahmanir rahim wannan bai tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ba abinda yazo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam shine bismillah iya nan kawai kaka zake kace ba za ka yi babbar bismillah ko waye ko ka ka tsaya iya inda aka tsayar da kai sannan idan mutun ya manta bai yi bismillah ba so dan adam mai mantuwa ne saboda ka zai iya ya manta lokacin da ya fara cin abinci musamman ma idan ya zo a gaggauce da yunwa da waye yana ta kokarin ya ga ya ci abinci shi dana iya mantar da shi domin yana daga cikin abu ayyukan shaitan shine jefa mantuwa ba an sani hu illa shaitan an azkura saka shaitan zai saboda sai ki ambatan sunan Allah din to in ya manta bai ambata ba a farkon cin abincin sa to da ya tuna sai ya ce bismillah sunan Allah farkon sa da karshen sa to kaga abinda aka rasa in ba shi din ya fara ci to daga lokacin ya dakatar da shi to ya samu kubuta kuma abinda shi din ya kokarin ya sa masa ko ya cire masa albarkar abincin Allah zai dawo masa da ita wanda hadisi zamu ganshi shi ma gashi nan hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda Abu Dawud da Ibnu da wasu sun suka rawaito daga nan Aisha radiyallahu ta'ala anha tace idza akala ahadukum falyadhkur ismallah dan ɗayan ku ya ci abinci ambaci sunan Allah fa in nasiya an yadhkura ismallah ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillah awwalahu wa akhirih idan manta ya faɗi sunan Allah a farko to a tsakiya sai ya faɗi sunan Allah din ce bismillah awwalahu wa akhirih to wannan duka sai ya game ko ila da ina Ibn Hibban ya fitar da hadisi daga Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam yace man nasiya an yadhkura ismallahi fi awwali ta'amihi falyaqul hina yadhkur bismillahi fi awwalihi wa akhirih wanda duk ya manta ya ambaci sunan Allah a lokacin abincinsa a lokacin cin abincinsa to sai yace idan ya tuna sai yace bismillahi fi awwalihi wa akhirih ko yace bismillahi awwalahu wa akhirih duk dai ne fa innahu yastaqbilu ta'aman jadidan to daga lokacin sai ya zanto kamar ya samu sabon abinci Allah zai canza masa wannan zubin abincin ya zanto kamar sabo ne wayamna'ul khabitha ma kana yusibu min abunan abinda shaydan yake samu yamna'ul khabith shi shaydan abinda yake samu shike daga lokacin ya dakatar da shi ba zai ci gaba da samun abinda yake so ba wannan hadisi dai tabbatacce cikin Sahih Ibn Hibban da Tabarani al-Mujam al-Kabir da Amal al-Yawm wal-Layla da Ibn Sunni Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta shi saboda haka wannan ya nuna inda ake so a farko inda aka mustahabbi ka fara kai bismillah a farko shine mustahabbi kai bismillah a farko idan ka manta ta to ko ina kai ta a tsakiya a ƙarshe in kai ta to ya isan maka idan har ka zo da wannan siga ta bismillah akwai hadisi wanda shi ma za mu ci karo da shi amma hadisi ne mai rauni hadisin Umayyah ibn Makhshi da yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zaune wani mutum yana cin abinci a gabansa bai yi bismillah ba sai ya zanto ya kusa cin ya abincin abinda ya saura a cikin abincin bai fulo ma ɗaya ba to lokacin da ya zo zai cinye wannan loma ɗayar sai ya ce bismillah awwalahu wa akhirah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi dariya sai sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma zala shaytanu ya'kulu ma'ahu falamma zakara ismallah istaqama fi batnihi shedan bai gushe ba yana ci tare da shi yana ambata sunan Allah sai shedan ya amayo abin da yake cikin sa to wannan hadisi kamar yanda zamu zo kansa hadisi ne mai rauni wanda abinda dai ya kunsa na farko na ambatan sunan Allah yayin da mutum ya manta wannan dama ya riga ya tabbata a wasu hadisi saboda haka koda ba wannan hadisin ya abin nan me yake faruwa ga shedan yayin da aka ambaci Allah wanda ya shiga cikin sa ya tsira da shi ko zai amayar wannan hadisi ya zo ne cewa zai amayar da shi ba zai iya amfana da shi ba to amma dai bai tabbata ba bare mu iya tabbatar da wannan kai dai bukatar ka kai ka kubuta ya zai yi da na cikin sa wannan kuma yaje tunda dai kai Allah ya baka ka sa ka tuna ka ambaci Allah ka kubuta daga sharrin sa shi kuma yaje can dai yadda Allah ya ga dama yi da shi ya tsira bai tsira ba wannan kuma tashi ta rage nashi sannan idan mutum ya gama cin abinci bayan ya gama cin abinci wajibi ne ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya idan ya gama cin abincinsa domin wannan shi kuma zai haifar masa da samun yardar Allah subhanahu wa ta'ala da shi ne kololuwar abin da mutum yake so ya samu yardar Allah subhanahu wa ta'ala Muslim ya rawaito daga hadisi a cikin littafin sa daga hadisin Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah la yarda an al-abd an ya'kula al-aklata fayahmad Allah fayahmaduhu alaiha aw yashraba ash-sharbata fayahmaduhu alaiha Allah yana yarda da bawa yace abinci yayi wa Allah godiya akan abincin da yace ya sha abin sha yayi wa Allah godiya akan sa to wannan Allah yana sa Allah yarda da bawa da wannan shine mafi kololuwar abinda bawa yake so ya samu wa ridwanu minallahi akbar Allah ce yarda Allah ita ce sama da komai wajen godiya ga Allah subhanahu wataala akwai sigogi da yawa da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda kowanne musulmi ya haddace ya rika yi to ya zo da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama in yana iya haddace duka ya rika dan caccanzawa yau in yayi wannan gobe wannan to wannan ya samu kamala in ba zai iya ba to duk wacce tafi masa sauki ya haddace to ta ishe shi bayan ya gama cin abinci ya fade ta dukkanin su suna da albarka kuma dukkanin su abu ne da Allah yake so daga cikin sigogin da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan mutun ya ci abinci akwai sigar da Tirmizi da Abu Dawud da Tirmizi suka rawaito daga Mu'adh ibn Anas radiyallahu anhu ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man akala ta'aman wanda ya ci abinci thumma qala alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wannan hadisin shi ma zai zo akwai gyara a cikin sa a cikin littafin ce man akala ta'aman aw shariba to man akala aw shariba to zamu yi magana akan wannan wanda ya ci abinci sannan bayan ya gama cin abinci sai ya ce alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at'ama wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa wato ya ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ciyar da ni wannan abinci ya azurta ni shi ba tare da dabara ta ba ko karfi na wato in ya faɗa haka gofira lahu ma taqaddama min dhanbi to kaga za a gafarta masa abin da ya gabata na laifinsa gashi ya ci ya koshi wata ni'ima kuma bayan ta ce ne samun gafarar Allah akwai abin da ya kai wannan ka cika koshi kai wa Allah kuma ya ce je kana gafarta maka saura kaga ashe muna barin romo mai yawa ya fi roman abincin da ka ci ka samu gafarar Allah kaga fadar alhamdulillah bayan ka gama cin abinci fadar wannan addu'ar alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at'ama wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa in lafuzza ne in takaitattu ba su yi rikewa ba daga cikin sigogin da suka zo akwai sigar da ta zo a cikin sahih al-bukhari hadisin umama radiyallahu ta'ala anhu ce annabi sallallahu alaihi wa sallama idan aka dauke kabakin abinci bayan an ci abinci an dauke kabaki to sai ya ce alhamdulillah kathir طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. سيتي الحمد لله الحمد لله كثيرا مباركا فيه وديا تتبتك ألا قوديا مي يوامي البركة أتشكنت غير مكفي با وند يكي مي إسابة كو أبن كو مي إسا كو كما أبن جويروا ولا مودع كو أبن بني ولا مستغنى عنه كو أبن وداتوا قبرنسا ربنا يا أبن جمو وانا إتما na daga cikin addu'o'i da aka zo suka zo zikirai da suka zo a sunna na wanda ya gama cin abinci ya fada a matsayin godiya ga Allah subhanahu wataala. A daga cikin irin wannan sigogi akwai sigar da ta zo a cikin Musnad Imam Ahmad da wani hadisin Abdurrahman ibn Jubair wanda shi kuma wani mutum da yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam hidima shekara 8 yake cewa yaji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idza qurriba ilayhi at-ta'am in aka wa annabi abinci yakan ce bismillah ce idza qurriba ilayhi at-ta'am yaqulu bismillah wa idza faraga qala allahumma at'amta wa asqaita wa aghnaita wa aqnaita wa hadaita wa ahyaita falaka alhamdu ala ma a'taita. Wannan hadisi ne sahihi, Sheikh Nasiruddin Albani a cikin Sahih al-Jami' ya kawo shi. Yake cewa idan aka gama cin abinci ko annabi ya gama cin abinci sai ya ce Allahumma at'amta wa asqaita, ya ubangiji ka ciyar ka shayar, wa aghnaita ka wadatar, wa aghnaita ka kiyaye, sannan wa hadaita ka shiryar, wa ahyaita kuma ka raya, falaka alhamdu ala ma a'taita, godiya ta tabbata gare ka bisa ga abin da ka bayar. To wannan game da abincin da mutum yake ci, amma idan na bude baki bayan ya kai azumi wannan fadi wai wannan ba ta gare ba daga ina ne abinci ne wanda to me aka yanzu sai gare wannan idan abinci ne wanda ba na bude baki ba, mana bude baki mun gabatar a karatuttukan baya cewa idan mutum ya ce yayi bude baki abinda zai ce zahaban zama'u wabtallat al-uruq wa thabata al-ajr insha Allah. Shi na bude baki akwai addu'a ta musamman da sabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ta zo a cikin hadisi Abdullahi dan Umar a cikin Sunan Abi Dawud. Akwai sigogi daban-daban na addu'a ga wanda ya ciyar da kai abinci, wato kaje ka ci abincin wani ya baka abinci ka ci, to tuma anan mustahabbi ne kai masa addu'a ko kai addu'a bayan wannan abincin da aka baka wanda ba naka bane baka akai. Shi ma akwai sigogi da zaka iya haddace wanda ta sawwaka daga cikin sigogin akwai sigar da ta zo a hadisin Miqdad al-Miqdad ibn Ma'di Karib wanda hadisi ne dogo mun taba sharhin sa a wata lecture. A ciki yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya sun bashi nono ya sha sai yake cewa Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani, Allah ka ciyar da wanda ya ciyar da ni ka shayar da wanda ya shayar da ni. So haka mutun na iya wannan addu'ar ga wanda ya bashi abinci ko ya bashi abinci, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Daga ciki akwai hadisin Muslim na Abdullah ibn Busr radiyallahu anhu da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wurin mahaifinsa, mahaifinsa ya kawo masa abinci, ya kawo masa abin nan watba shine hais, al-haisa shine abinci ne da ake hada dabino ne da cikui da mai da ake hada su a kwaba ga wanda suke bude baki a lokaci a haramin Madina, ana kawo shi yafi komai dadi a gurin bude baki. In baka taba ci ba wata rana kai azumi ka je kaje sahun farko to akwai haisa shine abin yana da tsari sosai to shi wannan mahaifin Abdullahi bin Busur ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallama wannan dabino da wannan haisa bayan annabi ya ci ya kawo masa dabino ya ci bayan ya gama ya kawo masa abin sha ya sha sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi shi kuma sahabin ya kama linzamin dabbar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullahi ayi mana addu'a ya rasulullahi ayi mana addu'a sai annabi ya ce allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum Allah kai musu albarka cikin abin da ka ba su na arziki kuma ka gafarta musu kuma ka ji kansu Abdullahi bin Busur ya ce ba mu gushe ba a rayuwar mu muna taga wannan albarka wannan addu'a Allah ya sanya albarka a gidansu to wannan yana daga cikin siga haka nan yana daga cikin sigogi akwai abinda Abu Dawud ya ruwaito daga Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa sallama yazo gidan Sa'ad ibn Ubada sai Sa'ad ibn Ubada ya kawo masa gurasa da mai annabi ya ci sanan daga nan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da shi afṭara indakumus sa'imun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul mala'ika kaga wannan shi ma yana daga cikin abinda mutum ya kamata ya fada to waɗannan dukkan su azkar ne ga wanda ga musulmi yayin da yake ya abinda wanda ya danganci cin abincinsa da shan abincinsa wanda a ciki kuma hadisan da zamu karanta insha Allah zamu ƙara bayanin wasu mas'aloli musamman ma dangane da hukuncen wasu gabobi wanda suka zo a cikin hadisin hadisin farko shine hadisin Umar ibn Abi Salima ko Abu Salama afwan Umar ibn Abu Salama Umar ibn Abi Salama kamar yadda muka ce rabibin annabi ne sallallahu alaihi wasallama wato ya taso gidan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi ya rene shi to wata rana an kawo abinci ko dai an kawo abinci yana gurin ko kuma bayan ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama aka kawo abinci kamar yadda ya zo a ruwayoyi daban-daban akwai ruwaya da take nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zaune an kawo masa abinci sai ga yaron ya zo sai ya zauna zai ci wannan abincin akwai kuma ruwaya da take nuna cewa yana zaune ne aka kawo abincin an kawo wannan shi wanda yaro Umar yana gurin annabi sallallahu alaihi wasallama shi wannan Umar ibn Abi Salama kamar yadda muka ce dan Abu Salama ne Abu Salama wanda shine mijin Ummu Salama lokacin da ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure Ummu Salama sai zan dan sa shi Umar din yana gurin annabi sallallahu alaihi wasallama yana yaro Ibn Abdul Barr a cikin littafin al-Istiab yana cewa an haife shi kafin hijira da shekara biyu. Afwan bayan hijira da shekara biyu. Bayan hijira da shekara biyu. To amma a ruwaya da ta zo daga Abdullahi dan Zubair wanda tana cikin sahih yake cewa mun kasance Abdullahi ibn Zubair yake cewa mun kasance da ni da Umar ibn Abi Salama a wajen wato tantin mata a lokacin yakin Khandaq wato an kai su can an aje su cikin mata yace wa kana akbar minni bi sanatayn shi Umar ya rigime ni da shekara biyu shi kuma Abdullahi ibn Zubair kamar yadda kuka sani an haife shi bayan hijira shekara daya saboda shi wannan an abin nan ka hijira shekara biyu kenan aka haife shi sauraka ba bayan hijira da shekara biyu kafin hijira da shekara biyu sauraka kaga ya taso yaro ne karami a gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da bai riski rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama sai kwatan kutin shekara 12 lokacin da annabi ya bar duniya yana shekara 12 saboda yana yaro kalai da kawo abinci sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga hannunsa yana yawo a cikin kwanan abincin saboda yarinta ya taba nan ya taba cin ya taba nan ya ce nan ya ci shine sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi ya gulam ya kai wannan yara gulam shine yaro karami wanda bai kai balaga ba a wata ruwaya bunai kamar yadda muka gani anan sammillahi ta'ala ka ambaci sunan Allah ta'ala kai bismillah wa kul bi yaminika kuma ka ci da hannunka na dama wa kul min bayalika kuma ka ci gabanka wadannan sune sunnoni guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa a lokaci guda ya koya masa ambatan Allah subhanahu wataala bismillah lokacin cin abinci farkon cin abinci wasu daga cikin malamai suna cewa mustahabbi ne amma magana mafi inganci afwan bismillah cikin abinci mustahabbi ne yinta rashin yinta kuma yana jawowa kamar yadda muka yi bayani abin nan shedan yayi tarayya da mutum a cikin wannan abinci sannan cin mutum ya ci da hannunsa na dama wannan wasu suna cewa shi ma mustahabbi ne saboda ita bismillah mustahabbi ce to ya kamata abinda zai zo gaban ya zama mustahabbi ne haka wasu suka ce haka nan cin gabanka shi ma suka ce ya zama mustahabbi tunda duk umarni ɗaya ne to amma magana mafi inganci shine mutum ya ci da hannun damansa wannan wajibi ne ba kawai mustahabbi bane wannan wajibi ne kuma wannan shine abinda da yawa daga cikin malamai suka nassanta haka kamar al-Imam Shafi'i a cikin littafin Risala a cikin littafin Al-Umm ya nassanta cewa wajibi ne mutum ya ci da hannunsa na dama idan kuma yana sane ya ci da na hagu to ya saba wa Allah yayi saban Allah akwai bukatar ya tuba taqiyuddin as-Subki cikin malamin Shafi'iyya ya goyi wannan bayan wannan magana ta Imam Shafi'i sosai har ma ya rubuta a cikin wani littafin sa Kashful Labs an al-Masail al-Khams daga cikin masaloli biyar da ya nakasha akwai masalar ci da hannun dama Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari yake cewa abinda zai kara tabbatar maka da wajibci abinda zai kara tabbatar maka da wajibcin ci da hannun dama wato narko da yazo na wanda ya ci da hannun hagu da an sani a cikin sahih Muslim hadisin Salama ibn al-Aqwa lokacin da wani yake ci a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam da hannun hagu Annabi ya ce da shi ka ci da damanka mana sai ya ce ai ba zan iya Annabi ya ce to je ka ba za ka iya ba daga ranar bai kara daga hannunsa na dama ba daga ranar hannun na dama shikenan ya tafi ya shanye so karshen hadisi yana cewa ba mana'ahu illa al-kibar ba abinda ya hana shi ya karbi umarnin Annabi sai girman kai kamar shi a ce yana abu a ce ya daina haka ba zai daina ba yana fadar haka Annabi ce ba za ka iya ba ce to je ka ba za ka iya ba daga ranar kuma ba kara iya daga hannunsa ba to kaga da abin bai zan wajibi ba to ba zai zan irin wannan narko mai tsanani ba kuma ya tabbata cewa ga wanda zai ci abinci da hannun hagu to shedan zai tarayya da shi a cikin abincin kuma sannan shedan wannan yana daga cikin aikin shedan cin abinci da hannun hagu yana daga cikin aikin shedan Ibn al-Arabi yana cewa dukkan abin da aka ce amalu shaytan ne to yana nufin haramun ne domin babu wani abu a aikin shedan wanda yake mai kyau ne ko kuma a ce da dama-dama aikin shedan tattare yake da gamuni to ya tabbata cikin hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa shedan shine yake cin abinci da hannun hagu ya sha da hannun hagu aiki ne na shedan kamar yadda yazo a cikin hadisin Abdullahi dan Umar da hadisin Jabir dan Abdullah a wajen Muslim da hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha da sauransu daga cikin irin hadisan da suka zo hadisin Umar ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu النبي يقول شو إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب أحدكم فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله النبي يجي إذا نديم كذي يجي يجي له النزامة إذا زي شاء يشاده النزامة ومن شيء لأنه يجي له أبو يشاده أبو shi dan ne yake ci da hagu ya sha da hagu kaga wannan ya nuna cewa ba abu ne mai kyau ba don abin da aka ce ba mai kyau bane aikin shedan ne to wajibi ne mutun ya kaurace masa zaka kalli kaka kula yanzu shedanin duniya sai suka mai da abun haka saboda man su shedanin ne shayatinul insi ne su shayatinul insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al qawl darura din shashin su da su da shedanin aljinnun suna yi wa junan su wahayi saboda su suka saka musu cewa ka rike wuka da hannun dama ka rike cokali mai yatsu da hannun hagu ka yanka ka cokala kai bai to akwai matsala a ciki ba wayewa bace sakarci ne yana daga cikin wato shi baya na al'umma a ce tana kwaikwayon wata al'umma akan abin da bata san hikimar sa ba tabarnata wanda ta san hikimar sa kuma tana da dalilai masu karfi a addinance da suka ci aya to ko babu dalili na addini idan ya zanto al'adar ka kai ga abin da ta tsara maka kuma abin nan ya ka taso akan sai kuma mai kyau dan menene zaka sake shi ka kama na wani saboda me ita wukar sai ta kirkuwa da hannun hagu tunda har ci cokali mai yatsin ya riku da hagu shi ita ma wukar ta riku da hagu mana amma saboda kawai a dauka wani wayewa ce sai a yanka da dama sai a cika da hagu to wannan kaga aikin shedan mutun yake ya sani ko bai sani ba haka wajen shan abin sha kaga mutun kire da muzu ya rika kofi da hannun hagu ya zama wata al'ada ce musamman ga waɗanda suke ganin su wayayyu ne haka sai ya rike da hagu yana sha wannan ba daidai bane haka ba mutum ya zan yana da hankali duk abin da zai yi ya san me yasa zai yi ba kawai saboda wasu suna yi ba kawai raka su wasu ko da ba ta irin wannan ba akwai lokaci da zaka kamar masu mai shan shayi da biredi ya rike biredin da hannun dama ya rike shayin da hagu sai ya fizgi biredi sai ya kai shayi ba ka sha da hagu zaka ce ka sha da dama in kai magana ce to ai biredi ce a hannu da in ka fuski biredin aje ta ka dauko kun ka sha ba zai yiwu ba sai ya kiwa to yau idan ya zanto larura ce mutum ba shi da hannun daman ko saboda ya cire baya aiki ya shanye ko wani abu ko yana rashin lafiya baya iya amfani da daman to wannan larura babu abinda ba ta haifarwa wannan babu komai sai ya ci da hagun shi da hagun a lokacin shine damansa amma ba wata larura haka kawai saboda kawai mutum ya ga wani jarfata yana yi to shi ba wani shi ba karfata kawai abinda jarfata yi kamar irin alhazanmu sun je irin wanda ba sun je haji gashi fa an tura musu malamai su koya musu yadda ake aikin haji amma sai su kallon jajaye da abin da jaffata yi sai je su su tsammanin su duk wani jaffata malami ne ba su san cewa kuma jahilan da suke cikin su sun dindinka wanda suke cikin mu ba jahilan da suke cikin jaffata sun fi namu yawa sun fi mu jahilci irin yadda ka san ana karatuka irin haka a can ba su samun irin wannan haka akwai jahilci sai ga mutum kuma wai shi saboda kawai ya ga wani kamar ya ga jikan annabi saboda ka sai tabin sa in ya shafa wannan karfin shi ma ya shafa in ya kama wannan to haka su kuma yan boko su kuma da abin da Bature yayi da abin da Bature yayi shikenan da mai kyau da mara kyau shi dai kawai tunda dai jaffata ne na kasar yamma yayi shikenan shi ma to wannan duk ba wayewa bace wayewa ka san kana yin abu saboda wasu dalilai da ka gamsu da su ba kai dan kaga wani yayi ba kai ba mu zo kanta ba kaka in aka haka za a shiga wasu na'am Allah ya sa muka zo kai za mu yi bayani. Saboda haka wannan shine abin da yake zaka Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad yana cewa magana sahihiya shine ci da hannun dama wajibi ne. Ci da hannun dama wajibi ne saboda wannan umarni ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo da sigogi daban-daban. Sannan kuma babu wani abin da ya ci karo da wannan umarnin na Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya dauke shi daga wajibci zuwa abin da ba wajibci ba. Sannan jihatul yamin wani abu ne da yake da daraja a musulunci, shi yasa ko tsarki aka ce kai da hagu, kakkai da dama kai da hannunka na hagu, saboda hannun dama yana da daraja. Yau kula ko a lahira yan aljanna ina suke? Ashabul yamin ne, yan mutafa ashabul shimal ne, yan aljanna su ne ashabul yamin, ashabul maimanati ma ashabul maimana. Saboda yan aljanna su ne a dama, yan wuta a hagu. Haka nan ba da littafi wanda aka bashi a dama shi ne ya haye. Amma man utiya kitabahu bi yaminihi, wanda kuma aka bashi a hagu shi ne ya shiga matsala. Saboda ka ko a lahira jihatul yamin ita ce jihatul baraka, jihatul shimal kuma ita ce jihatul azab. Wasu sun ce ita kansa kalmar yamin mushtaqqatun min al-yumni wal-yumni shi ne al-baraka. Hannun abinan kalmar al-yamin da larabci daga al-yumnu, al-yumnu shi ne al-baraka. Sauraka akwai al-baraka tattare da hannun dama, zaka duk wani abu mai mutunci mai daraja to ga hannun dama a cikinsa. Abin da yake kazanta ne datti ne to ka sa hagu. Sannan kuma al-yamin har ila yau tana nuna karfi, tafi karfi akan abin nan. Saboda haka zaka ga komai mutun da ita yake yi, wasu abubuwa da ita yake karba yake dauka, yasa wasu suka ce hatta wajen karba da bayarwa ya kamata ya zando da hadda dama ba da hagu ba. Duk abin da zaka bayar ka bayar da dama, in zaka karba da dama kakka karba da hagu. Saboda daman ita ce tafi amfani a jikinka, ita ce tafi albarka. Nabi Musa alaihi salam ce ma tilka bi yaminika ya Musa, sandarsa ce da yake rike da ita, amma da hannun daman sai ya rike ta ba. Wa ma tatlu min qablihi min kitabin wa la takhuttu bi yaminika idhan lartaba al-mubtilun. Ba littafin da kazan Allah yana gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, kazan kana karanta wani littafi ba gabanin alqur'ani, kuma bai zan kana rubuta shi da hannunka na dama ba. Ashe ko rubutu in dai ba ya zalla rura ba to yi da dama, amma baka iya yi da dama baka koya, ya fi ka ci gaba yi da hagu. Shi yasa Allah da ya tashi maganar rubutun Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya jingira rubutunsa da hannun dama. Domin wannan shi ya fi falala. Idan dama tana da irin wannan falala dan menene kawai, saboda kaga wani bijin kunne yana ta'amuli da hannunsa na hagu, shikenan sai ka kai ma sai ka juye ka koma ba hagu ba daidai bane. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yaro wa kul bi yaminika, ka ci da hannunka na dama. Sannan wa kul mimma yalika, ka ci gabanka, kada ka ce zaka rika yawo da hannunka ka tabo nan ka tabo nan. Alibi suka ce yin wannan abu ne wanda bai dace da ladabi ba, yana tattare da su'ul adab. Cinan ka cinan, saboda duk abin da yake gabanka kamar shi ne naka. Lokacin da kuke cin abinci a kwano ɗaya, to abin da yake gabanka shi ne naka, shi ba wancan abin da yake gabansa kamar shi ne nashi. Yayin da ka wuce da hannunka ka taɓo, kamar ka taɓo kayan da ba naka ba, kamar ka ci abincin da ba naka ba ne, na gabanka shi ne naka. Wasu in suka ga ka sai su juya kwana. To kaga abinda kuma ake so a kaucewa har ila yau shine in abu ya zama ruwa-ruwa ne, abu ya zama ruwa-ruwa ne haka, ka sa hannunka nan mutane ba za su so ba, za ka sa musu kyankyamin abincin. to kaga ashe amma in gaban ka kici ko yana cin gaban sa to duk kaga babu matsala shi yasa wasu suka ce amma shi in abin ya zanto ba abu ne mai ruwa ruwa ba kaba abu ne mai kwallo ko ayya kamar dabino haka to wani ba laifi dan ka dauko a can ka dauko a can wasu suka ce har wannan din ma domin akalla wannan zai nuna hadama eh kana ci kana hango gaban wani kana daukowa ka cika hango gaban wani ya nuna hadama wanda kuma bai kamata a ce an samu musulmi da hadama ba duk waɗannan abubuwan suka tattara a cikin wato yawo da hannu a cikin kwano shi yasa ce to ka ci gaban ka kaga ka kauce wa duk waɗannan abubuwa to duk wannan tarbiyar ba ko ina zaka same ta ba sannan abinda zaka kula shine yaro ne karami annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa tarbiya sauro muke nuna wa ƴaƴanmu irin wannan tarbiya kaga har ya girma bai manta da wannan umarni da annabi ya masa ba har yazo yana bawa waɗanda suka taso labarin gafayar da tun yana karami abinda annabi ya koya masa to annabi ya kasance tarbiyar sa ba ga manya kadai ta tsaya ba har ga yara kanana ina tunawa za ku ta jin hadisi da annabi ya kira waya da ce ya gula eh hadisi Abdullahi dan Abbas da muna karanta shi a cikin al-Allah wa idza sta'adtu fasta'in billah tinya kankarin annabi yake koya masa wannan har ya girma kuma yazo yana karantar da mutane ga abin da yaji daga annabi sallallahu alaihi wasallam so ka yaro karami kana ce kai kana Allah ka bashi yaro ne in ya girma zai gane a'a ka nuna masa a daidai wannan lokacin to sai ya taso da wannan tarbiyar kuma ba zai taɓa mantawa ba kuma shi ma waɗanda za su zo daga baya za su amfana da abin da ya sani da wannan tarbiya a lokaci ya yi za mu tsaya nan abin da muka yi daidai Allah ya ba mu dada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.